Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa annobar zazzabin cizon sauro ta barke a sansanin ƴan gudun hijira na Sabon Kucugora a Abuja. Haka kuma za mu kawo muku yadda zanga-zanga ta kasance a babban taron jam'iyyar Republican da ake a nan Amurka. Shin ko rikicin jam'iyyar PDP ta Najeriya ya kama hanyar karewa? Muna dauke da rahoto kan wannan batu. Za mu tsallaka jamhuriyar Niger domin tin ta bakin wasu ƴan kasuwa kan wata matsala da take damun su. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuka turo mana. Da farko sai a gyara zama domin a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Amurka na kira ga ƙasar Turkiya ta kai zuciya nesa kuma kar ta saba maƙa'ida, yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. A daidai kuma lokacin da ake samun rahotannin da ke cin karo da juna kan ko tsohon kumandan sojan sama ya amsa cewa shi ne madugun yunkurin juyin mulkin ko a'a. Kafar labaran gwamnati ta Andolu ta ce an dakatar da sojoji 8,777 kuma an tsare jami'an shari'a da kuma na sojoji 6,000 bayan yunkurin juyin mulkin na ranar Juma'a, abinda ya tada hankalin shugabannin kasashen duniya har suka yi kashedi kan ɗaukar matakan da ka iya yin illa ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Jiya Litini, kafar labaran ta Andolu ta ambato Janar Akin Ostok, wanda tun farko ya nisanta kansa daga boran da aka yi ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan, ya jagoranci juyin mulkin. To amma tuni ma kafar labaran ta janye wannan rahoton, kuma an ƙaryata zargin cewa yana ciki a sauran kafafen yaɗa labaran Turkiya waɗanda ba na gwamnati ba. Ranar Lahadi, Erdogan ya ce a shirye yake maido da hukuncin kisa sanadiyar yunkurin juyin mulkin. To amma babbar jami'ar harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar tarayyar Turai EU, Federica Mogherini, ta yi gargaɗin cewa ɗaukar irin wannan matakin za ta daƙile fatan Turkiya na zama mambar EU.
An tabbatar da cewa wani tsohon sojan ruwan Amurka ne ɗan bindigan nan da ya bindige wasu 'yan sanda uku har lahira, tare da raunata wasu uku da safe ranar Lahadi a birnin Baton Rouge na jihar Louisiana da ke kudancin ƙasar. Birnin da tun bayan da kashe wani baƙar fata farkon wannan watan da 'yan sanda suka yi ake zaman ɗarɗar a ciki. Jami'an soja sun tabbatar da cewa Gabin Long, wanda ke birnin Kansas na jihar Missouri ne, shi ne karo na 29 na zagayowar ranar haihuwarsa, ya rufe fuskarsa sannan ya buɗe wuta kan 'yan sanda da bindigar yaƙi. Ya yi aikin sojan ruwa ne daga shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010, inda ya kai muƙamin sergeant. Amma tura Long zuwa Iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009.
To karafa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dambarwa ta barke a babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican 'yan sa'o'i da fara taron jiya Litini, bayan da masu adawa da mai jirar ayyana shi ɗan takara Donald Trump suka yi ta ɗaga muryar bayyana rashin jin daɗinsu saboda an ƙi a sake barin wakilan zaɓe na delegate su kaɗa ƙuri'a a dandalin taron. Babban jami'in gudanar da taron, ɗan majalisar tarayya daga jihar Arkansas Steve Womack, ya yi maza ya gudanar da ƙuri'a kan batun, sannan ya ayyana cewa yunkurin bai yi nasara ba. Ruɗun da aka gani a cikin dandalin taron ya yi kama da ruɗamin da aka gani kan tituna a waje. inda ɗaruruwan magoya bayan Trump da masu adawa da shi suka yi ta gudanar da gangami da tazarar kilomita guda tsakanin juna bayan da aka buɗe wannan babban taron tabbatar da ɗan takara na jam'iyyar Republican wanda za a yi kwanaki hudu ana yi jiya Litini a birnin Cleveland na jihar Ohio. An tsaida cewa za a fi mai da hankali ne kan batun tsaro da shigowar bakin haure a ranar farko ta taron. Waɗanda suka yi jawabai a wurin taron sun haɗa da gwamnan jihar Texas da ke kan iyaka Rick Perry da mahaifiyar ɗaya daga cikin Amurka wanda aka kashe a Benghazi na ƙasar Libya da wato da 'yan rajin garan bawul ga tsarin shigowar baƙi da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da matar Trump Melania da sauransu.
Hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya tana kira ga kwamitin gasar Olympic ta ƙasa da ƙasa IOC da ta hana dukkan ƙungiyoyin wasan Rasha shiga gasar Olympic wacce za a yi a Rio de Janeiro. Hukumar ta WADA na kuma so IOC ta hana dukkan jami'an wasan Rasha zuwa wurin gasar wadda za a fara a watan gobe a Rio. Birnin Moscow, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi shelar dakatar da ministan wasanni Vitali Mutko har zuwa bayan bincike yayin da yake nuna shakka kan sahihancin rahoton na WADA. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Annobar zazzabin cizon sauro ta barke a sansanin yan gudun hijira da ke sabon Kucugoro a birnin tarayya Abuja. Wakilin Mahassan Mainakaina ya aika mana da wannan rahoton.
Shugaban sansanin yan gudun hijira da ke sabon Kucugoro a nan babban birnin tarayya, Mr. Philomel Emmanuel, ya min ƙarin bayani.
Matsalar malaria lokacinsa ne. Gashi ɗaya ba asibiti ne wanda watakila ko an taimaka mana da shi ko mobile clinic ba kome ba. So gaskiya muna faman damuwa da irin wayannan sosai saboda gaskiya muna shan wahala. Rashin lafiyan kam gaskiya suna nan da yawa na zazzabi ba wanda ma ba zan iya irga su ba.
Wani irin taimako kuke samu daga wurin gwamnati?
To mu dai gaskiya mu dai muna dangana dai ga wasu churches da kuma masallatai da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane ne dai haka masu tausayi su ne suka fi yawan taimaka mana a nan saboda mun yi ya gwagwadon karfinmu akan muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana da hospital a nan. Har yanzu ba mu samu ba, ba mu ga kome ba. So mu dai muna roƙo ga jama'a masu tausayi har yanzu su sake taimaka mana.
Ina dab da hada wannan rahoto na samu labarin hukumar bada agajin gaggawa ta ma'aikatar raya babban birnin tarayya ta kai masa dauki. Alhaji Abbas Idris shine shugaban hukumar.
Gaskiya mu tuba jami'an kula da lafiya sun bincika mana, sun tabbatar mana da wannan matsayi. Haka nake magana da kai da wuce sa'o'i uku ko hudu ba da muka gama rarraba musu kayayyakin tsawa na maganin malaria a dukkan sansanin, ba ma kaɗai wannan ba. Don saboda dama akwai wata kungiya da ta ba mu wayannan kayayyaki din kuma yanzu mun rarraba musu. Banda ma wannan kuma akwai rigunan sauro wanda shi ma muka rarraba musu. Sannan kuma muna magana da hukumar kula da lafiya ta birnin tarayya Abuja don sai su daga duba tantance mana.
Hajiya Fatima Kiyara Muhammad ita ce jagorar wata kungiyar sa-kai mai suna Like Minds Project da kuma kan tallafawa 'yan gudun hijira.
A yanda ke maka magana yanzu, su gwamnatin da kansu abin ya fi ƙarfin. Shi ya sa dole ƙungiyoyi kamar namu, kamar International Organization, UN da sauransu dole su shigo su taimaka. Abin ya fi ƙarfin.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To Madalla, a gaida Hassan. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. Yeah.
shi da zarabe wallahi bai kano zamu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba uban wani ba namu ba uwan wani ba ta mu ba ke dan zami na ta ne
Allah ya ji kan marigayi san dan Indo. Yanzu kuma sai babban taron da jam'iyyar Republican take yi a nan Amurka, inda aka yi fargabar zanga-zanga kan iya rikicewa ta zama tashin hankali a jiya. Ga abokin aikinmu, Sahabu Imam Aliyu, da ƙarin bayani.
Ba kamar yadda aka yi fargaba ba, masu zanga-zanga daga duka bangarori sun gudanar da zanga-zanga su ba tare da ko ƙurzane ba. Masu yi magana na cewa ana tsammanin wuta a makera sai ga ta a masaka. Yayin da aka yi fargabar ƴan bangar Donald Trump kan babura waɗanda suke ɗauke da makamai, da kuma wata ƙungiyar baƙar fata da ake kira Black Panther ita ma ɗauke da makamai su ne za su kara, sai gashi a zauren taron ne aka yi kusan kai ruwa rana tsakanin masu neman taka Donald Trump birki da magoya bayansa, saboda cewarsu an hana su damar gabatar da canji a dokokin taro kamar yadda suka yi zargi. Kowane ɓangare an ware musu dandali kamar tafiyar minti goma tsakaninsu. Masu adawa da Trump a cikinsu har da na ƙasassu, wani wanda ke kan keken guragu yana riƙe da mutum-mutumi da kwali da aka yi rubutu a kai cewa ko mutum-mutumi ba zai zaɓi Donald Trump ba. A gefen magoya bayan Trump kuma waɗanda aka ba su fili a gabar ruwa kusa da zaurin babban taron sun nana ta fa'idar zaɓen Donald Trump ga ci gaban Amurka. Sabanin koma ba da Amurka za ta gani idan aka zaɓi Hillary Clinton kamar yadda wannan ma suka yi zargi. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Cleveland a jihar Ohio, Amurka.
To madalla a gaida Sahabu. To daga batun siyasar Amurka sai ta Najeriya. Daga Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya na da ƙarin bayani kan rikicin cikin gida a jam'iyyar PDP.
Da alamun rikicin jam'iyyar PDP bai kama hanyar karewa ba, dan sanata Alimadu Sharif ya ce wa'adin mulkinsa zai kare ne a 2018. Wannan ya biyo bayan taron sulhu da jam'iyyar ta yi, inda ta buƙaci duk sassan biyu na Sharif da shugaban kwamitin riko sanata Amin Makarfi su dakatar da duk shari'a a kotu, kuma su yi murabus don shirya babban taron jam'iyyar ranar 17 ga watan gobe a Port Harcourt, inda za a zaɓi sabbin shugabanni. Ga abin da sanata Sharif ke cewa.
Sun zo da safe suka ce Makarfi ya ce shi ba zai bari, ba zai resign ba. To in ko ba zai resign ba, kai abin da baya cikin doka an saka ba za ka yi rizani ba. To dama mu tenure na baya kare sai shekara 2018, saboda haka shine baya so sulhu, watakila yana da wani ajandansa daban.
Shugaban kwamitin amintattu sanata Walid Jibrin ya ce su dai batun sulhu suka sani ba cijewa kan matsayi ba.
Za ka kawo naka, wannan ya kawo nashi, sai a duba a gani a yi reconciliation, duka mu haɗa su waje ɗaya domin mu samu yadda za mu samu nasara ba tare da wani a ce shi ne ya samu nasara yana murna. A'a, it's give and take. wannan abin namu da muke ciki.
Madu Sharif ya nuna idan shi shugaban committee riko Ahmed Makarfi zai sauka daga mukaminsa shi ma zai sauka, amma tunda shi ma yake sauka sai ce shi ma ba fa zai sauka ba, zai ci gaba da wannan shugabancin nasa. Bayan haka kuma da aka kawo masa maganan babban taron nan da za ku yi, ce ai kwata-kwata ma ba shi da tushe bare madafa taron.
Idan ka ce ka dage bisa kai abin da kai kake so ne, ai babu wani dan kofa wanda zaka bari ayi sulhu. Idan kai ka ce ga abin da kai kake so shine za a yi, to ai ba maganar sulhu.
Ga ra'ayin wasu yan jam'iyyar kan wannan dambarwar, farko ga tsohon sakataren jam'iyyar a Jigawa Aliyu Tukur Gantsa.
Tsohon taimaki gaban kasa Alex Ekweme da Sule Lamido da Jerry Gana, Yoshia Ayu da Adamu Chiroma za su iya kiran su su ba su sharar akan abin da za a yi asasin tona rigima.
Ga kuma Jalal Wanshata da ke kira ga Sharif ya sauka.
Suban mu makarfi saboda shi yake rike da mutane, shi ya san siyasar, shi ya san wahalar da mutanen suke ciki na siyasa, shi ya san masu yin siyasa tsakani da Allah, shi ya san wanda ba su tsakanin da Allah.
Shin Sharif zai sauka kuwa?
Ba magana rigima, za mu gina party mu matafi. Ai ni national chairman ne, ina da tenure zuwa 2018. Za mu gyara party mu matafi. Muna kira kowa da kowa a zo a gyara party, ko a wani local government ko a ina a gyara party a tafi.
Duk bangarorin biyu na nuna yatsa ga juna kan zargin Sharif da Makarfi dunna neman tsayawa takarar shugabancin kasa ne a shekara ta 2019. Nasira da Malika Amurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yau ni abin da ke na buna siyasa kasan mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa.
A gaida Nasiru, yanzu kuma lokaci ne da zamu tsallaka makwabciyar Najeriya zuwa jamhuriyar Niger domin jin abin da ke faruwa. Ga Sallamu Mina Barma.
A shekarar 2015 ne hukumomin Nijar suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin Bolloré na kasar Faransa, wacce a ƙarƙashinta kamfanin ya samu izinin tafiyar da harkokin awon kaya da ajiyar su a tashar awo da ake kira Magasin Soudouane. Matakin da tun a wancan lokaci ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na dillalan awon kaya Transitaire suka yi watsi da shi, saboda a cewar su ba zai haifar wa Nijar ɗa mai ido ba. Alhaji Sani Shekarau Garo shine shugaban 'yan kasuwa na Import Export.
Sai da aikin mun kai yau mun ci duk duwar gaba ɗaya ka kwashi aiki. Mun yi kira Cotonou, mun yi kira Lomé, mun yi kira Ghana, mun yi kira Abuja. Dukkan da abisa bato a sabke mangasa kasu shigo da su. Inda duk Bolloré ya kama aiki, baka iya san shinkafa da kuɗin hanka sai. Baka cin maka, baka cin kuskus, duk abin da ga hitowa daga waje baka iya cin shi dan baka da dala. Dan shinkafa yau 18 take. Gata babu kuɗin sai bare ta koma jika 40. Harkokin kasuwanci babu, babu transport, babu rayuwa mai kyau. Tunda duk abin da za a kada waje baka iya sai shi. Tunda wai bayan muna da pompa skin da zamu awo, yace mu gwamnati shi na iya awo, shi na da pompa skin na kanshi.
Mataimakin shugaban hukumar Duan ko custom na ƙasa baki ɗaya Sido Zakari da na tuntuɓa akan wannan batu ya bayyana cewa mun yi taron haɗin gwiwa da 'yan kasuwa da masu transit a ranar Litinin 11 ga watan Yuli a ƙarƙashin babbar majalisar 'yan kasuwa ta ƙasa baki ɗaya, wato Chambre de Commerce. Ba wanda ya nuna adawa da wannan shiri na damƙa harkokin ajiyar kaya a hannun Bolloré. Ma'aikata na sun sanar da ni cewa yanzu haka ana nan ana damƙa wa Bolloré sandar ikon wannan sashe, kuma komai na tafiya daidai. Saboda haka na yi mamaki da kace wasu suna can suna ta da kayar baya akan shirin kaddamar da aikin wannan yarjejeniya, wadda tun a can baya muka waye kowa kai a kanta. Wannan mataki na ba kamfanin Bolloré hurumin kula da harkokin awo da ajiyar kaya a Magasin Soudouane wani abu ne da ka iya shafar ma'aikatan gwamnati masu aikin hada-hadar shige da ficin kaya, magoya bayan Centramad. Saboda haka sakataren kungiyar Waru Abubakar ya buƙaci hukumomi su gaggauta zartar da shawarwarin da suka tsayar a kai.
Mu muka fara daga hannu muka ce ba ruwanmu da Bolloré, kuma har kwanan gobe ba ruwanmu da Bolloré, duniya ta sani. Abinda muke jira ga gwamnati, mun yi prefer ɗin committee wanda zai mai da hankali bisa kan masu tsaya Chambre de Commerce ta su fara aiki. Chambre de Commerce kenan, a ba Chambre de Commerce damar ta fara aiki. Muna son wannan committee a kafata wanda suka ce su ne mai suke son zama a yi masu gwamnati ya ba su aikinsu a nan Yamai, wanda kuma za su tahiya su je su yi zaman kansu. Gwamnati ya yi niyya a sa committee nan wanda za ta lissahi bisa kan daidai haƙƙinsu a ba su shi, kowane ya yi zaman kanshi.
Na leƙa ofishin kamfanin Bolloré domin jin ta bakin su, sai dai shugaban 'yan sandan da aka jibge a mashigar ofishin ya ce da ni an ba su umarni kada su bar 'yan jarida su shiga, domin a cewarsa za a kira mu idan buƙata ta taso. Ƙungiyoyin da wannan matsala ta shafa sun yi barazanar gudanar da zanga-zanga a ranar Asabar 23 ga watan Yuli. Kamfanin Bolloré na ƙasar Faransa shi ne wanda a shekarar 2014 ya ƙaddamar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga iyakar jamhuriyar Benin zuwa birnin Yamai ratsawa ta Doso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
yake ko a tashi sama lallan shugaba adari ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama an shin waka ta in ka ji hujjar bari in bude maka ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yaralci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi mata lakawan ka hidima Allah ne zai ya dafa maka idan zaka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka bayan
a gaida Sule. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Ahmadu Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Yau din nan mun waye gari da cewa ma'aikatan kiwon lafiya na kananan hukumomi sun shiga yajin aiki. Sai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ina talaka zai je ya samu kulawa ta kiwon lafiya. Kota biyar suka ce ba biya su albashi ba. Ga su ma malaman firamare yau wata hudu babu albashi. Malaman firamare a yi haƙuri banda yajin aiki saura sati biyu da yardan Allah. Shekarar karatu ta zo ƙarshe a yi haƙuri. Idan muka yi yajin aiki za mu cuci talakawa ne kawai. Su masu kuɗi sun ware ƴaƴansu a makarantu masu zaman kansu makarantun kuɗi. Wayayyun ƴan boko sun ware ƴaƴansu a makarantu da ke jami'o'i da kuma makarantun da ke kolejoji da sunan staff school. Duk da haka a yi haƙuri. Gwamnatin jihar Adamawa babu kayan aiki, ba rijistan da aka kawo a kowane firamare a Adamawa. Babu school diary da aka kawo a kowane firamare a jihar Adamawa. Da kuɗin mu muke zuwa mu je mu saya a kasuwa mu zo mu kama aiki. Mu dai fatan mu majalisar dokokin jihar Adamawa za ta tsawata kuma gwamnatin Adamawa hankalinta ya dawo kan kananan hukumomi. Jihar kayanka.
Assalamu alaikum. To muryar Amurka da farko dai suna na Baffa Haruna Dama. Habaju Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka ta kasare sun jihar Gombe. To alhamdulillah a yau ina so zan yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya waiwaye talakawa fa domin kuwa wallahi suna cikin halin da ya su. Yadda ya kaddamar da yaki akan Boko Haram haka ya kamata ya kaddamar da yaki akan yunwa domin kuwa fa al'umma suna cikin halin da ya su.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika ne magana Bashir Kwamfisa daga nan karamar hukumar Madobi jihar Kano Najeriya. Ina so ne amfani da wannan dama domin in ƙara godiya ga mai girman shugaban ƙasar mu General Muhammadu Buhari bisa irin ƙoƙarin da yake na kai wannan ƙasa samun shugaban tsira kuma muna fatan Allah ya ba shi iko ya sa ƙasar nan ta samu ci gaba ta ƙarƙashin wannan mulki. Kuma ina amfani da wannan dama domin na yi kira a gare shi hakika mai girman shugaban ƙasa masu waɗanda suka yi aiki ta ƙarƙashin wannan tafiya samu ta APC magana ta gaskiya wasu suna cikin wani hali sakamakon irin yanayi na rayuwa da
su. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga 'yan majalisar Najeriya game da irin tarnaƙi da suke kawo wa Janar Muhammadu Buhari wajen gudanar da ayyukansa. To su sani fa mu daman darajar Janar Muhammadu Buhari ita ta sa muka zaɓe su. Amma tun da abin ya zama haka su sani 2019 kamar kwana 19 ne. Saboda haka za su baro majalisa za su dawo domin su nemi su koma. Mu kuma talakawa ba za mu yadda mu sake zaɓe su ba saboda irin sun amanar da suke wa al'ummar ƙasa.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Muhammad Sani babban ran mashigo local government Niger State. Ya Allah biyo ina fatar ku idan mun da sakuna zuwa ga gwamnatinmu Abubakar Lulu cewa mun ji ba mu tabbatar ba cewa wai ya ware miliyan 20 da wani abu domin raba mu ɗan kallo kin din su da suke yi domin wata gasa. To don Allah muna kira ga Abu Lulu in har abin da aka faɗa gaskiya ne da ya ware miliyan 20 ga ɗan kallo ne zai hana ya taimaka ma ma'aikatan Major State da suka shiga yajin aiki kamar yana asibiti da makarantu ne waɗanda 'ya'yan talakawa ke kai 'ya'yansu makaranta kuma suke kai 'ya'yansu asibiti.
To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon.
Mai sauraro kunnan ka nawa.
To ƙara nan ku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na ƙarfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na ƙarfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wanda yake labarai a taƙaice.
To a takaice, Amurka na kira ga ƙasar Turkiya ta kai zuciya nesa kuma kar ta saba ƙa'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba, a daidai kuma lokacin da ake samun rahotannin da ke cin karo da juna kan ko tsohon kumandan sojojin sama na ya amsa cewa shi ne madugun yunkurin juyin mulkin ko a'a. An kashe Somalia farar hula aƙalla 14, an kuma raunata wasu uku a wata musayar wuta tsakanin sojojin Habasha da mayakan Al-Shabab a kudu maso yammacin Somalia ranar Lahadi. Jami'ai a yankin sun zargi sojojin Habasha da kashe-kashe barkatai bayan da suka fafata da mayakan Al-Shabab a ƙauyen Wardinle mai tazarar kilomita 30 yamma da garin Baidoa. Wani ɗan majalisar dokokin Somalia mai suna Ibrahim Isaac, wanda ya ziyarci ƙauyen jiya Litini, ya gaya muryar Amurka cewa shi da kansa ya ƙirga gawarwaki 13 na farar hulan da aka kashe nan take, yayin da wani mutum kuma ya mutu a hanyar kai shi asibiti. Ya ce dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su farar hula ne. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami uku a cewar hukumar sojin Koriya ta Kudu mako guda bayan da ta yi barazanar ɗaukar mataki kan shirin Amurka na girke makamin kakkaɓo makamai masu linzami a Koriya ta Kudu. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya faɗi a wata takardar bayani cewa an ƙaddamar da harin ne daga birnin Hongan ga yammacin jiya Talata.
Masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi da ya ta na gabatarwa, sai Salaman Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu Charles Hall, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.